Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili. Sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce Amurka tana kokarin kulla wani babban haɗin kan ƙasa da ƙasa akan batun gabas ta tsakiya game da harin da aka kai wa jiragen dakon mai akan tekun Oman. Lallai muna buƙatar ɗaukar ƙarin matakai saboda idan al'amura suka ci gaba da rincabewa. Amma kuma ya kamata mu faɗaɗa neman haɗin kan ƙasashe akan wannan batu, in ji Shanahan a jiya Juma'a. Amurka tana ɗora laifin kai harin ne akan ƙasar Iran, kuma sojoji sun fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wasu mutane da ke cikin wani jirgin ruwa mai sintiri suna fitar da wasu abubuwan fashewa a cikin jirgin dakuman mai suna kuka Courageous. Wani kamfanin jiragen ruwa na kasar Japan Kokuka Sangyo shi ne ke mallakan jirgin ruwan daya na dakuman, kana kamfanin Front Alter na kasar Norway yake mallakar dayan jirgin ruwan. Kamfanin dillancin labarin Iran ta ce sojojin ruwa na Iran su ne suka ceto ma'aikatan jirgin ruwan, wato da suka yi yawansu ya kai 44. Daruruwan masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da 'yan raji da ɗalibai da matasa da suke aiki a kafafen yaɗa labarai sun gudanar da zanga-zanga a birnin Gonaives mai nisan kilomita 142 daga arewacin babban birnin ƙasar Haiti da ake kira Port-au-Prince mai tashar jirgin ruwa. Suna kira da a hukunta shugaban ƙasar da manyan jami'an gwamnatinsa waɗanda ake zargin su da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa. Shugaban ƙasar da ya musanta wannan zargin ya kuma ƙi sauraren kira da ake mai da yi murabus. Zanga-zangar da aka yi wa take #PetroCarib ya mamaye birnin wato mafi girma na shida tun daga ranar Lahadi, lamarin da ya fara yin tasiri a babban birnin ƙasar. Ana kiran Gonaives birni yanci saboda shugaban ƙasar na farko kuma dan fafutukar neman yanci da ake kira Jean-Jacques shi ne nan ne ya ayyana samun yancin ƙasar wato Haiti daga ƙasar Faransa a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 1804. Masu zanga-zanga da sun kona tayoyi suka tare hanya, kanan suka zuba shara akan hanyoyin titi, suka kuma yi dabo-dabo a jiya Juma'a domin bayyana rashin jin daɗin su ga batutuwan siyasa da tattalin arziki da ke tafiya a ƙasar. Ƙasar ba za ta iya ci gaba da tafiya a haka ba, kuma mun daɗe muna shan wahala. Ya kamata General Jovenel ya bar mulki, in ji wato kuma a tabbatar da an gurfanar da shi a gaban shari'a, in ji wani matashi dan shekaru 21 kai yana fadawa muryar Amurka a lokacin da ake gudanar da zanga-zangar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta WHO ta yanke shawara a jiya Juma'a cewa ba za ta ayyana dokar ta ɓace akan sha'anin kiwon lafiya a ƙasashen demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo da kuma Uganda ba game da ɓarkewar cutar Ebola na wannan lokacin. Kwamitin ayyana dokar ta ɓace ta WHO ya kwatanta ɓarkewar cutar a matsayin lamari da ya ɓaci kuma abin damuwa, amma dai bai kai ga matsayin ayyana dokar ta ɓace ta ƙasa da ƙasa ba. Kwamitin da ya ayyana dokar ta ɓace da kuma damuwa ga lafiyar jama'a ne sau hudu kacal tun lokacin da aka kafa wannan kwamiti a shekarar 2005. Dokar ta ɓaci sau hudu da kwamitin ya ayyana ko sun hada ne da barkewar murar aladu shekarar 2009 da yaduwar kwayar cutar shan inna ko kuma polio da barkewar cutar Ebola a Afirka ta yamma wacce ta fara a shekarar 2014 da kuma yaduwar kwayar cutar Zika. Ayyana dokar ta ɓaci dai wani lamari ne da ke buƙatar makudan kudade da kuma yin gangami ta wato siyasance. Jama'ai a Saudiya sun ce basu amince da buɗe gidan rawa da aka ce an buɗe da yammacin ranar Alhamis a Jidda, birni mafi girma na biyu a ƙasar. Ana dai kallon Jidda a matsayin birni ne na haɗin gambiza ba kamar babban birnin ƙasar Riyadh ba.
Nan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirinmu na wannan makon, za ku ji ci gaban kiraye-kirayen da mata a Najeriya ke yi akan adama da su sosai a wannan mulkin na shugaba Muhammadu Buhari. A wani taro da aka yi game da harkokin mata a Najeriya, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da sananniyar 'yar siyasar nan wato Hajiya Binta Ma'azu akan makasudin wannan taron. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Barin samu cikakken suna da abin da ake yi.
Sunana Hajiya Binta Ma'azu. Ga mu a nan office din Her Excellency Conference Center din Her Excellency Wife of the President, muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki, muke ciki mata, muke gani da mai dadi da mare dadi a nan cikin ƙasar mu Najeriya. An kira mata daga wurare ko ta ko ina, ba lallai NAPC ba, har ɗan sauran ƙungiyar parties wanda yake ba namu ba, don mun hallara a nan wurin. Kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo, kowannen su yana bayar da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level, insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana.
To idan aka ce ki gaya mana irin nasarar da aka samu shekaru hudu baya da shugaba Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa, me zaki ce an samu?
To alhamdulillah, na daya babban abu shine zaman lafiya. Kin san Hajiya Madina, idan babu zaman lafiya to bawa yanda za a samu ci gaba ko kuma kwanciyar hankali. Bayan haka nan kuma akwai taimako da aka kai ma waɗanda ba su da komai, kamar irin mutanen da ma 2000, 2500 yana musu wahala ma akan jali. To akwai yanda akai, aka samu, aka taimaka, ana ganin ana ba waɗanda ba su da galihu. Bayan haka nan kuma an yi kokari, an tsara maganan railway. Kusan yanzu har an kai gama wajajen shashin kudu can ta yamma. Sannan bayan wannan an yi kokarin gidaje haka nan wanda aka gigina ma'aikatan gwamnati. Baya ga haka kuma akwai kokari da aka yi na wajen wuta, sai dai ɗan irin 'yan kwanakin bayan nan da aka samu uzuri, amma duk manaƙisa ne na irin wanda ba sa son su ga ci gaban al'umma. Saboda in kika duba, akwai lokacin da har aka kai wuta megawatt 7,700 da wajen 800. To amma da yake kin san sha'anin mutane wanda ba sa son a samu kwanciyar hankali da ci gaba aka samu dai aka shiga aka fita, amma irin ministan da muke da shi yana kan aiki kuma na san abubuwa za su koma inda ya kamata. Sannan bayan haka akwai taimako da aka yi na empower wayanda duk suka karasa makaranta ba su da aiki, an yi kokari an ɗaɗɗauko su daga wurare duka gaba ɗayan Najeriya, ɓangaren Najeriya an ɗan samu an taimaka musu. Sannan kuma baya ga haka akwai batun maganan ragin cin hanci da rashawa sosai ya taimaka ma tattalin arziki. Ba wai ba a rasa abin da ba za a samu ba, amma an samu ragayya sosai akan yanda da ake wadaƙa da dukiyar jama'a.
To sai dai kuma shawarar ki yaya za a yi ne a tafi da mata a mulkin nan?
Maganan mata Hajiya Madina magana ne wanda shi ya dame mu kusan sai in ce miki a yanzu taron nan maganan da ake kenan. Gwamnati Baba Buhari ya shirya abubuwa da dama wanda yake so mata a taimaka musu, kamar yadda na miki maganan kuɗi da ake badawa a taimaka na jali da sauransu, amma ba shi ne nan ba. Muna neman mata a jamu a bamu mukamai wanda zai kasance wajen ma zama ana shawaran ɗaukan decision akan wani abu, mu zama muna cikin decision makers, muna cikin masu saurara, a yi taro da mu, a yi shawartaka da mu, kuma amince akan abin da za a yi. Ta haka ne za mu samu mu ga cewa mun tsaya akan abin da za a yi mata su samu taimako yanda ya kamata, su kai kuma matsayin da ya kamata. To muna addu'a yanda ya mana alkawari, inda kanshi ya fito ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya yi alkawarin akan zai taimaka ma mata a wannan karan, zai ga cewa lallai irin appointments ɗin da ya bada wancan karan wannan karan zai ƙara su. Kuma mu muna jin Allah ya sa President Muhammadu Buhari mai faɗa da cikawa ne, kowa ya sani dattijo ne, ba zai faɗa abin da ba zai yi ba. To muna addu'a alkawarin da suka yi mana wannan karan appointment ɗin shi zai taimaka ya ga cewa ya ba mata matsayin da ya kamata.
Tuma sauraro a nan za mu da sa'a 20 na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban waɗannan ƙorafe-ƙorafen na mata. A madadin Madina Dauda da ta yi hirar da kuma babbar baƙuwar tamu Hajiya Binta Ma'azu da ma Miss Judy Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Abinda nake so ku gane bayyewa ne a gama bazum da hamma.
Ɗan hamma na zabi duk waɗan gananniya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaba hamma.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya, da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake sukar lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin Nijar kwanakin baya din, ake ta karfafa zaton cewa Hamma Ahmadu dai yana daura damarar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in Allah ya kaimu shekarar 2021. To damun kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta PNDS tarayya ta riga ta tsaya da Bazoum Muhammad wanda shine shugabanta kuma ministan harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zabe na shekarar 2021. Shi yasa za mu bude shirin nan yau da wannan tambaya. In abin a ce a yau ne ake wannan zaben na shugaban kasa, ana jin wane ne ƴan Nijar za su zaba wanda zai lashe shi wannan zaben a tsakanin shi Bazoum Muhammad da kuma Hamma Ahmadu. Bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can Yemen Sulaiman Muni Barma ya samu ɗauko mana daga kan titunan birnin.
Magana shi ne Alhaji Aminu Tarayya. Abin da nake so ku gane bayyewa ne a gama Bazoum da Hamma, saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan Nijar. Jam'iyya ce wadda firman ke kakama lungu huɗu gaba ɗaya, babu wanda ya kai ta yawan jama'a. Kuma kana zancen zaɓe yalla watakila Bon, ba mu sani bisa harkar fannin shari'a. Amma Hamad da wuya ta yi zabi. Da wuya ta yi zabi. Saboda kowa san abin da abisa da shi.
Lumana ba ta kama kafar tarayya. Kuma ta Lumana kuma ko dizan turba ta zuwa balle Hamad zo mai makara da su. Ko dizan turba za su zo ba balle Hamad makara da su.
Muhammad Abubakar ne kamar duka member ne na Bureau Politique na Lumana Africa. Dan kaga an yi zabe Niger ka tabbatar da mu ciki shakka ba. Wannan shi ko tunani ma a bari ne na abanga za a yin za a yi zabe za a yi shi. Dan ba mu bar ma kowa kwaje shi wa da gara ma kan sun tabbatar da dama ita ce suke su a ce Lumana ba ta zabe ko Hamma bai zabe saboda ɗan Hamma na zabe duk waɗan gananniya ba bazum ba ko bazum ɗari bai yatar ban gaban Hamma kuma mu kowa ya san da haka na dan haka mu kaga ai suna abuka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce Hamma na kandida amma mu duk wanda aka kandida kowa ma shi taho ayi
to ga Sheikh Suleiman. To mutanen jamhuriyar Niger da dama suna daukar cewa tsaye da Bazoum Mohamed kamar wata dama ce suka samu su zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tseda shi ta shi shugaban Muhammad Isuhu da mulkin da ta yi.
Ni ce malama Maryama gaskiya rukun Muhammad Isuhu dai mun ji dadi tare ya mu damu mu aiki gaskiya a Niger mu dai rukun shi yayi wannan rukun nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Niger saboda in kadiba cikin jahohin mu na Niger Muhammad Isuhu ya yi aiki ta kowane fanni hanyoyi harkar lakwal kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi saboda haka sai ce kandidan siya samu nasara a zabe na gaba insha Allah.
Sunana Ramat Halilu. Allah ya kama mu da cikin wangar kwamba da muka nan gai. Matsalolin mu mata da yawa ra. Paske ka san yau in babu kwanciyar hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanciyar hankali cikin kasar mu ta Niger. Kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji.
Haka ne. To a ci gaban muhawarar da wakilin mu a Yamai Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya da mai mulki da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar ɗan adawa ta MP a kishin ƙasa. Akan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne za mu tashi abin daga dukkan alamu ba abin a zo a gani ba ne a wurin 'yan adawa kamar su shi Habila Rabiu ɗin.
To akan fannin abubuwan da zai faɗi na cewa sun yi aiki in ka ɗauka duka abubuwan da suke faɗi sun yi kinna. Anya su ne dan kasar Niger ya zabe su akan su
su hanyoyi
duk wani hanyoyi da zaka kawo zancan ka ce sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum yazo yayi bakunci yazo daga dore ido akan hilin jirgin sama yace a wannan hikima ya aka yi aka yi ta saboda Allah da Annabi Kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama Goskorima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jinjina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu za mu zama ɗan Niger ne masu kallon shi amma ba za mu buga gaba mu ce namu na kanmu bane matsayin jingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsarin in ka dauka duka hanyoyin da exchanger kin da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane ɗan Niger yake jira yau adam manzo mu yi maka mu adalci mu duka ga Allah za mu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Niger da dama a cikin tahiya ta insan kasar Niger insan yaya halin da ɗan Niger suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matan mu na karkara suna huskantar matsala ta cimaka da su da mazajen su da ɗiyan su
Adam manzo kaji abinda ƴan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba
su ne ɗan adawa ba damuwarsu bane su talakawa shi talaka da aka kai ma ruwan sha talaka da Allah ya sabkar da ruwan shi da ruwan damana ruwan ruwan sha zan dauka maka misali daya
saboda Allah
garin Zandes an kai ruwan sha ko ba kai ba 24 miliyar 24 gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta sa dan ayi maganin matsalar ruwan sha na garin Damagaram ni dan Damagaram ni na san matsalar ruwan Damagaram wallahi tallahi
amma na gani dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da shingina
kasar Amurka ita ce babbar kasar da ta yi kowace kasa ci gaba a duniya kasar Amurka ma har yau cin bashi take dan ta kare ci gaba kenan cin bashi
ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciyo shine ya kamata a bincika a san menene kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciyo abin alheri ne aka yi wanda ɗan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu dan ne su ce ba su yarda ba kenan in kana duk abin da kake yi ka wadi gaskiya goruban da yayi zancan goruban da shekaran jiya an samu matsalar guta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga goruban da ta hito lalle bata ishi garin Yamai gaba daya ba dan saboda duka production din da take kamar tana daukan kamar tana bada kashi 45 na bukatun garin Yamai dan wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a gyara waccan fan din da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goruban da kuma ba ta yi amfanin komai ba wannan ba gaskiya bane alƙawari ne da shugaban ƙasa ya dauka ladda aka yayin rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki yace gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi shine zabi tsarkakakke kuma ya baima wanda ɗan ƙasa suka zaba mulki kuma wannan insha Allah ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kaji ta yake abin da yake cewa ta yake dan takarmu ba zai ci zabe ba bai san ba zabe ɗan ƙasa suke zabe kuma Allah ne yake zabe
amma ana kwatanta kamar dan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya dan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba
dan takarar jam'iyya ne tunda waye tsaida shi dan takara ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yanda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayansu ga wannan takarar
wato sai an bi ka'idodi
akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaida dan takarar
shi kuma bai bi ka'idodin ba
duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka dan wannan ne
wato shi tsohon minista yake
yake kawo ga tsaida dan takarar Bazoum Muhammad
wai misali shi tsohon ministan kuɗi bai bi waɗannan ka'idodin ba saboda shine ba amince da takarar shi ba
a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya yayi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongres din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin hadin kai cikin fahimtar shuna aka yi wannan kongres
ba ku tunanin watakila nan gaba a samu waɗanda za su ballewa
insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai balle daga jam'iyyar PNDS tarayya
Habila a baya bayan tsaida shi Bazoum Muhammad a matsayin dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bangaren ku na ƴan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi Bazoum din ya bar mukaminsa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaida shi takara shin me kuke fargaba
rigakafi ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun ka tsaida dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida duk wani sha'ani na zabe karkashin kulawar wannan minista yake
amma ai hukumar zabe take shirye zabe
ina zuwa ai hukumar zabe ke shirye zabe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zabe za ta zartar ko za ta tahiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zabe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abun ba tare da tuntuɓa ba tunda in kuɗi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga official minister
cikin gida da samu tunanin cewa hukuma ce mai zaman kanta
amma kakan manta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi tahiyar duka shirya zabubbuka saboda haka bai yiwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ƙarshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da official ministan cikin gida a ce kai da ke dan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan
to sanin ku da yake malamai to wai kam su wannan yan baromin da ake magana su wane ne meye matsayin su a siyasa ta Niger, meye kuma alakar su da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa, sannan kuma meye alakar harkokin tsaro musamman hare-haren ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafi. Wannan su ne abubuwan da zamu duba a shirinmu na tafi, don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna a kai. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma shi musamman Yusuf Abdullahi wakilin namu da ya shirya wannan muhawara din a can Yamai. A madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwata a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.